sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Man sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan kaddamar da sabon farmaki da rundunar sojan Najeriya ta kaddamar a arewa maso gabar mai taken Operation Fireball sai kuma jihohin Rivers da Edo inda suka ayyana dokar hana fita don tabarbarewar tsaro. Kungiyar kabilar Igbo Ohanize Indigo ta yi watsi da matsayar wasu a yankin take cewa Rochas bai cancanci takarar shugaban kasa ba da inuwar yankin a jamhuriyar Niger kuma kungiyoyin fafutuka ke campaign din wayar da kai muna dauki da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridan jamhuriyar Kamaru za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka amma da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa Amurka ta shirya tsaftace wa duniya jagoranci lamarin da ke nuna alamun Amurka za ta kauce wa manufan shugaba Donald Trump na Amurka farko gangamin da ya kwashi shekaru hudu yana yi yayin da yake shirin kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu Biden ya ce kasar ta shirya ta tinkari abokan gaba ba tare da barin kawayenta a baya ba ta kuma shirya ta maido da darajar ta daga cibiyar shirin karban mulki a garin sa na Wilmington a jihar Delaware zababben shugaban ya bayyana manufofinsa na kasar waje da jami'an hukumar tsaron kasa zaben Biden da kuma nada Anthony Blinken sakataren harkokin wajen Amurka na tabbatar da yanda yake kallon harkokin kasashen waje ya bambanta ainon da yanda gwamnatin Trump ke kallo a karkashin Trump sautari Amurka tana samun rashin fahimta da dadadun kawayenta na yammacin duniya yayin da take daga kafa ga masu mulkin kama karya kamar su shugaba Vladimir Putin na Russia da shugaba Recep Tayyip Erdogan na Turkiya da kuma shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa A hali da ake ciki kuma kwamitin karban mulki na zababben shugaban Amurka Joe Biden a Washington ya fara aiki a hukumance bayan da hukumar gwamnatin tarayya ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2020 duk da cewar shugaba Donald Trump zai ci gaba da kalubalantar nasarar da Biden ya yi. Fadar White House ta amince a jiya Talata Biden ya fara karban bahasi na kowane rana akan bayanan sirri in ji wani jami'in gwamnati. Biden ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na shirin karɓar mulki a Wilmington da ke Delaware cewa bai samu bahasi akan bayanan sirri da kuma yanda sashen leƙen asirin Amurka ke kimanta barazanan da duniya ke fuskanta abinda ya ce da ya kamata a ce an yi tuntuni. Ba da ɓata lokaci ba rukunin mashawartansa sun fara tuntuɓar jami'an gwamnatin Trump da yammacin ranar Litinin na kowane fannin gwamnati domin jin ko akwai wata barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da wasu batutuwa da Biden zai fuskanta da zarar an rantsar da shi. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon sun ce wakilan kwamitin karɓar mulki na Biden sun tuntuɓi ma'aikatan tsaron bayan da shugaban hukumar da ke hidima ga cibiyoyin gwamnatin Amurka Emily Murphy ta tabbatar da Biden wanda ya lashe zaɓe kana ake sharan fage na miƙa mulki kuma ya fara. Matakin na Murphy ya baiwa Biden daman samun dukiyar ƙasa. Ya kuma karbi bahasi akan tsaron kasa kana jami'ansa da karban mulki za su samu daman shiga ma'aikatu da cibiyoyin gwamnatin tarayya har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yayin da aka yi ta samun karuwan cin zarafin mata a lokacin da ake aiwatar da dokar hana zirga-zirga sarakunan gargajiya da shugabannin addinai a Najeriya sun yi kira ga maza su kiyaye haƙƙin mata da 'yan mata wannan gangamin ya zo daidai ne a lokacin bikin ranar kawar da cin zarafin mata na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 25 ga watan Nuwamba Wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna mata uku a cikin mata 10 'yan Najeriya na fuskantar cin zarafin jinsi kafin su kai shekaru 15 amma kuma ba a kai labaran wasu batun cin zarafin. Hukumomi a Najeriya sun ce cin zarafin mata ya ninka sau uku a lokacin da aka takaita zirga-zirgar jama'a na COVID-19. Yayin da ake shirin bikin ranar kawar da cin zarafin mata a duniya a ranar 25 ga watan Nuwamba. Najeriya ta kirkiro da wani dandalin sa ido domin tattara bayanai da kuma kama masu aikata cin zarafin. Haika kayan kyaututtuka na lokacin hutun Krismeti da na sabuwar shekara zuwa ga masu sayan kaya ta yanar gizo ka iya huskantar jinkiri saboda raba maganin rigakafin COVID-19 da ya fi nasu kayan muhimmanci. Kamfanonin har hada magunguna kamar su Pfizer da Moderna a tsakiyar watan Disamba za su fara aikin raba magunguna ga ma'aikatan kiwon lafiyar Amurka da kuma masu kula da tsofaffi. Kamfanonin aika kaya da suka hada da FedEx da United Parcel Services ko kuma UPS a takaice sun yi tanadin aika kaya da jiragen saman da kun kaya na mutane da za su sayi kaya daga kasuwar yanar gizo da suka hada da Amazon da Walmart da Target da wasu shagunan yanar gizo. Sai dai FedEx ta ce za ta fi bada muhimmanci ga raba maganin rigakafin a cewar mai magana da yawun kamfanin Bonnie Harrison yayin wata hira da Reuters. Ba da wani karin bayani ba, UPS ya ce ya shirya tsaf ma'aika kayan bukin Krismeti da na sabon shekaran da kuma maganin rigakafin.
Labaran duniya kenan aka saurara. Za mu shiga babban rahotanni. Shirkotar rundunar tsaron Najeriya ta yi bayanin wani sabon farmaki da takaddamar a yankin Arewa maso gabar don yaki da ƴan ta'adda mai taken Operation Fireball. Kare rahoton Hassan Mai na kaina.
Equal to the commencement of Operation Fireball, the subsidiary operation under Operation Lafiya Dole.
Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General Bennett Onyeko ke karin haske akan sabon farmakin da suka kaddamar mai take Operation Fireball wanda wani bangare ne na Operation Lafiya Dole wanda ke da muradin zakulo wayoyin mafakar ƴan ta'addan Boko Haram da ISWAP da kuma sakafar wando daya da su. Wannan sabon farmaki dai kamar yadda aka tsara shi a cewar General Onyeko ya kai ga dakaru sun mame sassa daban-daban na fagen daga dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya wanda sakamakon hakan an yi nasarar kashe mayakan Boko Haram da ISWAP guda 22 sannan an cafke wani dake kelawa ƴan Boko Haram din abubuwan fashewa. Bugu da ƙari sojojin sun kuma halaka wasu ƴan Boko Haram dake kokarin karbar kudin fansa a hannun dangin wasu da suka yi garkuwa da su sannan aka kubutar da mutane biyar din da ake garkuwa da su wato mata biyu da ƙananan yara uku. Rundunar tsaron Najeriya tace dakarun nata kazalika sun kuma kwato bindigogin gurnet gurnet da kuma roka-roka daga hannun mayakan na Boko Haram.
Successfully two women and three children.
Akan haka na tuntubi wani dan asalin yankin da ake wannan fafatawa Abdulkarim Abbas.
Abu ne wanda kowa yana ganin zahiri yau abubuwan da muke ciki dai kullun kara canjawa yake. Yanayin yadda ƴan Boko Haram su ma ke su suka zama tsalo. A kwanakin nan dai kam sun ci nasara a kansu a wurare da yawa. Ko jere daren nan sun kawo hari fulka da cikin dare kuma sojin Najeriya kuma suka yi nasara a kansu suka kashe waɗansu kuma suka kwace waɗansu kayan aikin da suka kawo. Ba mutum ɗaya wanda aka kashe a cikin mutanen da suke garin fulka da wani matafiya da suka zo aka tare su da motocin su da mutum ɗaya wanda aka kashe ko ɗaya amma sojin sun yi nasara a kansu.
Ta yaya za mu tabbatar da wannan ikirarin da kake yi?
Kani na ya tashi daga uba kira jiya akan zai zo Maiduguri in ka zo da wa fulka in yamma in dare yayi karfe 4 ya wuce za a tsayar da ku za a ce kani na ne sunan shi Adamu Abbas. Aka tsayar da su a wajen shi da wani abokinsa dan NDLEA sun dawo aka tare su da ba su biyu da yawa aka tara su a wurin. Ƴan Boko Haram nan suka kawo kari kawai zuwa wajen suna harbi. Sojin nan suka hau kan dutse suka bi su da kan dutse suna harbin su da kan suna harbin su har suka yi suka ci nasara a kan suka kwaci da kwa waɗansu motocinsu da suka yi waɗansu ƴan Boko Haram.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a wani labari da ke da dangantaka da tsaron jihohin Rivers da Edo a yankin Niger Delta sun ayyana dokar hana fita da matakan dakile ayyukan matsafa.
Jihar Rivers dai da dokar ta hana fita ta shafi wasu unguwanni biyu da ke zaman matattara ga ƴan kungiyoyin na asiri a jihar ta Rivers wato Rumu-Dumuya da kuma Rumu-Kuro inda tashe-tashen hankulan ƴan kungiyoyin asiri suka tsananta matuƙa a nunar kuma rayuka da dama sun salwanta. Sakamakon ta'annatin ƴan kungiyoyin asiri gwamnatin jihar Rivers Barista Yeso Wuke shine ya sanar da haka a cikin wani jawabi.
Rivers government is seriously disturbed by the recent upsurge of cult activities around the adjoining areas
Barista Yesu Wuke yana cewa ne gwamnatin jihar Taribas ta damu matuka da ta'annatin ayyukan yan kungiyoyin asiri da ke faruwa a sassa daban-daban na jihar, musamman a unguwar Rumukuru a karamar hukumar Obiako. Kuma mun shanana ta gargadi ga matasa da ke shiga cikin wannan halayya ta yan kungiyoyin asiri. Wannan ta'annati dai na yan kungiyoyin asiri al'ada ce da ake kyama a cikin al'umma, don haka gwamnatin jihar Taribas ba za ta lamunta ba a cikin matakan da muka dauka domin magance wannan matsala. Majalisar tsaro ta jihar Taribas ta aminta da sanya dokar hana fita na tsawon kwanaki 14 a unguwannin da ke zaman matattara ga yan kungiyoyin asiri. Ita ma dai jihar Edo tun lokacin tashe-tashen hankulan masu zanga-zangar rushe rundunar yan sandan SAS ya haifar da tsanantar rashin tsaro, inda ta kai ga balle gidajen yari guda biyu tare da fiddo da gungun masu laifi da ke ɓoye a sassa daban-daban da ake neman su ruwa a Jallo Kawo yanzu, inda bayanai suka nunar cewa akwai gawawwaki warwatse a kan tituna a babban birnin jihar, wato Benin. Ko da yake dai gwamnatin jihar ta Edo ta saka dokar hana fita, to sai dai jama'ar jihar sun bijire ma wannan doka. Har masu satar mutane domin garkuwa da su da fashi da makami na dadda yawaita a fadin jihar. Kuma ya kai ga cewa Kawo yanzu sojoji ne ke rike da harkokin tsaro tare da tallafawar rundunar yan sandan jihar. Ko da yake dai gwamnatin jihar ta Edo ta dage dokar hana fita na awoyi 24 zuwa awoyi 8, ta haka ne ma na tattauna da kwamishinan rundunar yan sandan jihar Babatunde Kukuma. Yana cewa ne dangane da halin rashin tsaro a jihar Edo da ke afkuwa a yanzu, musamman ta'annatin yan kungiyoyin asiri. Kawo yanzu a tsaye muke wajen gudanar da aikin tsaro na haɗin gwiwa, kuma mun kama mutane da dama. Yanzu dai babu wani tashin hankali, kuma inda aka saka dokar hana fita jami'an tsaro na ci gaba da zagaye. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja. A yankin kudu maso gabar, kungiyar kare muradun Ibo Ohaniza Indigbo na nesanta kanta daga masu ra'ayin tsohon gwamnan Imo Senator Rochus Okorocha kan bi cancanci tsayawa takarar shugaban kasa ba. Alfasus Okoro Igbe ya aiko mana da wannan rahoto.
A ranar Asabar da ta wuce ne wata kungiyar matasan kabilar Ibo, wato Ohaniza Indigbo Youth Wing, ta bakin kaka kinta Chief Osman Nkoma, ta shedawa jaridar Sunday Sun cewa Senator Rochus Okorocha bai cancanta ya wakilci kabilar Ibo a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 ba, saboda bai tabuka wani abin a zo a gani ba a shekaru 8 da yayin gwamnatin jihar Imo.
It is not for them to decide. It is for Okorocha decide to run for the presidency and is running for the presidency of Nigeria.
Mukaddashin babban sakataren kungiyar Ohaniza Indigbo Barista Wuce a cewa bagake na cewa ba zan yi cacar baka da ƴan wannan kungiyar ba, yanke shawara bai rataya a kansu ba. Idan har Okorocha yanke shawarar tsaya takarar shugaban kasa, ƴan Najeriya ne za su faɗi ko ya cancanta ko bai cancanta ba. Su zo suna bata wani saboda suna da wani batu da shi ba zai sauya kome ba. To kome bangaren Senator Rochus Okorocha ke cewa akan wannan batun? Mun saba da irin wannan barazanar, kuma ba za ta yi wani tasiri ba. Mun san waɗanda suka kirkiro wannan maganar. Gwamnatin jihar ce ta zuga su su yi wannan maganar. Suna kwaikwayon abin da aka rubuta musu ne. Abin da waɗanda ke ganin Okorocha a matsayin barazana suka rubuta musu. Allah ne ke ba da mulki, kuma idan Allah yana so Okorocha ya zama shugaban ƙasa, zai zamo, in ji mai magana da yawun Rochus, Mr. Sam Onwemodo. Sai dai Mr. Oguwike Nwachukwu mai baiwa gwamna Hope Uzodinma na jihar Imo shawara na musamman kan harkar sadarwa, ya musanta wannan zargin ta hanyar sakon SMS da cewa yana da muhimmanci a san cewa yin zargi ya zama masu magana da yawun Okorocha jiki. Haka ne aka tsara su, kuma ina mai tabbatar maka cewa ba za su daina ba, saboda suna jin daɗin yin zarge-zarge marasa tushe. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A jamhuriyar Niger kungiyar fafutuka da suka hada da Alternative Space Citoyen na ci gaba da wayar da kan ƴan kasar da ma jan hankalin gwamnati game da hakokin su a fannoni na samun ingantacciyar rayuwa. Tamara Abari na dauke da rahoton.
Kungiyar Alternative Space Citoyen ta kasa ta gudanar da wani taro kan jan hankalin mahukunta game da kyautata rayuwar al'umma musamman ma dangane da samar da abinci mai inganci. Jori Ibrahim shine jagoran sashen dake kula da intin samar da abinci mai inganci.
Jan hankalin ɗan kasa musamman kungiyoyi na fara hula da manoma da makiyaya da masu wani kamun kifi da sauransu kungiyoyi na siyasa bisa kan lokaci ya kamata a ce wannan kokowar zabe da za a yi ya zama an yi sa ne cikin nazari da natsuwa bisa kan wacce hanya ce ya kamata a ce an bi ta kirki wanda za a maganin matsaloli musamman na ƴan ƙasa na karkara.
Kungiyar ta yi la'akari da yadda jama'a ke fama da wasu matsaloli masu buƙatar dubawa.
Saboda ƙasar nan kowa ya sani tana fama da matsala na ƙarancin abinci fiye da misali rashin ilimi da horo. Ana fama da matsala ta samun ruwa ingantacce na sha. Haƙƙi ne na ɗan adam wanda ƙasar mu ta taba hannu ga yarjejeniya da yawa na kasashen duniya na ta dauki alƙawarin za ta tsari na gari a cikin gida wanda duk dan kasar Niger da addakwai zai samu yayin amfani da wannan haƙoƙin.
Jorin ya ci gaba da cewa sun yi tsaye tsayin daka dan ganin an tabbatar da dukkan haƙoƙin nan ga al'ummar kasa.
Bayan haka ma mu kai gwagwarmaya haka zuba su cikin constitution kundin tsarin mulki na kasar mu. Amma lokacin a zo a yi tsari na gari musamman lokacin da ake tsara baitul mali na kasa saboda wannan haƙoƙin in ana son su tabbata to dole ne sai an sa kuɗi ingantacce na gari wanda za su bada dama a dauki ma'aikata a aiki. Shekarun da suka wuce tun shekara ta 2015 shugabannin ne suka ce a wannan kuɗaɗen mun rage ba a nan gasa dalilin kokowa ce don a samu tsaro ya tabbata. Sai aka zo shekara biyu shekara uku sun wuce sai bincike ya nuna mana da wannan kuɗaɗen da aka ce an fasa sa su cikin wajen noma da kiwo dalilin tsaro ba tsaro bane kowa ya sani miliyan har 76 ba mu amince ba da wannan za mu shiga a karkara mu rika zance da mutane.
Wasu da na hira da su sun bayyana man irin yadda rayuwa take da tsanani musamman ma wajen samun abinci.
Sunana Malama Maryam an shigo wani kangi na wahalar abinci a wasu gidajen inda kaga da za a rubuta kunya a dira na so uku to ya kasance a yanzu babu zazafin dama an yi shi ma so ɗaya a hana an riga an cinye shi ana karkasa shi. A gaskiya muna kira da gwamnati ya kamata a ce ta kama mu akwai matsaloli da yawa dole ne su ne uwayen kasa.
Isa Haladu wata rana sai an jika garin rogo daga shi sai manda sai barkono da yadda ake yi lokacin muna da kai abu da rana ayi girki mutane ayi hura irin al'adar mu ta da. To yanzu abin ya faskara baka da abin da zaka sai abincin kun ba abincin wannan da manan ba duka guri bane aka samu abinci. Allah wani gurin sai yake daga nesa sai yake jiho kodago kitar rababu kun wayannan diputoti wakilan jama'a sai ta kauyuka su ga irin halin da talakan da suke cikin suke ciki su ga ma gwamnati ta taimaka musu wallahi akwai matsala.
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Kai dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mi sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu.
A wannan makon Farfesa Aliyu Jumbo, shugaban hukumar Najeriya, ya ci gaba da bayani a game da hukumar da yake shugabanta da kuma wasu daga cikin matsalolin yanayi da ake fuskanta a fuskar kasar. Sai ku biyo mu a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako.
A yanzu haka muna da ofishoshi a jihohi 31 sannan kowane sashe na kasar nan muna da office guda daya wato zonal offices muna da guda shida
wanda ke kula da al'amuran jihohin da ke gabashin wannan
yankin. Sannan sauran jihohin ma muna kokarin za mu bude kamar yanzu jihar Bauchi sun ba mu office a can amma koda a yanzu inda ba mu a can wannan guda shida ofishoshin mu da suke kusa da wannan jihar sukan je su yi ayyuka a can.
Baya taɓa yiwuwa a ce ƙasa kamar Najeriya kuna da rassa 31 matsalolin da ake fuskanta a duk wannan jihohin ya zama iri daya.
Kamar yanzu in kika zo kasashen mu na nan arewa, kika je kasashe irin su Gombe, su Yobe, su Bauchi, zaki ga suna fama da waɗansu matsaloli da ya shafi muhalli. Kamar akwai maganan shigowar hamada saboda bishiyoyi yawanci an sassare da ruzuka. To muna da dokoki wanda ya shafi yadda za a yi amfani da shi wajen tsayar da wannan shigowar hamada. Mutane a wayar musu da kai su daina sassare bishiyoyi yadda suke so kawai suna kona suna amfani da makamashi. Akwai matsaloli na tsafta, ga akwai mutane su ma fahimci cewa ya kamata su duka tsaftace muhallinsu, ba a kan zubta share yadda ake so. Yawanci kamar yanzu an sarrafa wasu amfanin gona, to wannan abun da ya sauransu an kan ɗauke shi shara a zuba, shi ma yana gurɓata muhalli. Amma shi kansa wannan ba fa shara ba ne, ana yi amfani da shi a yi wasu abubuwa da yawa.
Shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya, Umar Sale Alka. Karin haske mana a game da wani taron da mujallar Outreach mai mai da hankali akan al'amuran da suka jibinci yanayi.
Ta ce na wannan shekara shi ne yadda za a yi amfani da sabuwar hanyar samar da makamashi, wato renewable energy, wanda idan aka yi amfani da su kuma ba za su ƙare ba. Jama'a sun yi yawa, ana shafi sakewa miliyan 200. Shi isa taken na bana aka ce za a yi amfani da abin da Turawa suke kira renewable energy, wanda ya fi tsafta ba tare da kuma ya gurɓata muhalli ba. Shi isa ake ce mai clean energy. Shi ne hanya mafi sauƙi kuma ana samun shi ne ba tare da an gurɓata muhalli ba. Musamman da dai sukan suna da lokaci, misali hasken rana, sannan kuma akwai iska da ake amfani da ita a wajen samar da yadda za a kunna wuta, a jawo ruwa a rijiya, ko kuma wasu hanyoyi dai da za a samar da sauki maimakon a ce sai an sare bishiya a amfani da shi a matsayin makamashi. Ta kwararowar hamada wurare misali irin su Nijar da makwatan a nan Najeriya din ma, idan ka je wurare su Yobe, su Maiduguri da sauran makwabtan jihohi, haka za ka je ka tarar ƙasar noman babu danshi a cikin babu bishiyoyi. To wannan yakan sa idan ma an yi shuka guri ya zama kamfa kuma ya dinga tsatsagewa, to wannan tsatsagewar ita takan sa ƙasar ta zama kuma ba ta da wani inganci da za ka iya shuka ta fito. Kowa ya sani tun da Allah ya yi ɗan adam yana yin amfani da makamashi domin a girka abinci da kuma a ɗumama jiki ko kuma a yi wani abu wanda zai sa rayuwa ta inganta. Ba za ka hana sare bishiya ba, ba za ka hana a yi girki ba, amma kullum ana fitar da hanyoyi mafiya sauƙi. Misali hasken rana baya karewa sai dai idan dare yayi da safe kuma ta sake fitowa, iska ba za ta kare ba. Shi muke bada shawara cewar da gwamnatoci da kuma su ƴan kasuwa da sauran jama'a gari a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a samar da jari da kuma hanyoyin da za a ƙarfafa wa matasa domin a samar da wannan hanya da za a kuma tare da su da tare.
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour. Allah ta labarta mana cewar shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Diya yana shirin rarraba madafun iko ga shiyoyin kasar Jamhuriyar Kamaru domin canja akalin gwamnatinsa. Sai kuma jaridar Le Point ta kasar Kamaru an ita kuma ta hango mana cewar yadda ministan matasa na kasar Musta Manuna Feso ya yi kokari na ganin cewar ya ziyarci jihohi goma domin ganawa da matasan kasar wajen ba su shawarwari na yadda za su ci dogara da kansu. Jaridar Le Message ita kuma ta gurmata mana cewar halin yanzu da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka Ahmad Ahmad daga gudanar da ayyukansa na tsawon shekaru 5 bayan ya kawo ziyara a kasar Jamhuriyar Kamaru. Kuma shugaban kasa Paul Biya ya ba shi lambar yabo domin irin yadda yake gudanar da ayyukansa. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi yanzu dai gwamnatin kasar ta fara wani zama na musamman da sarakunan gargajiya da kuma su fada aji a bangaren ɗan awaren kasar Kamaru waɗanda suke amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila domin lalubo hanyoyi na zaman lafiya a kasar wanda aka kwashe shekaru 4. Yanzu haka wannan bangaren ana ta artabu tsakanin masu ɗauke da bindiga da kuma gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Afrimedia an da ita kuma ta ambato mana cewar dai yanzu shugaba Paul Arabia na Kamaru yayi taro da manyan jami'an tsaro na kasar don inganta harkokin tsaro a fadin kasar ta Kamaru anda ake ta samun matsaloli musamman ma a jihar Arewa mai nisa da kuma gabashin kasar har ma da bangarorin da suke amfani da harshen Ingilishi. Jaridar Esengen kuma ta shaida mana cewar yanzu dai gwamnatin kasar Kamaru tana shirin gudanar da gine-ginen waɗansu manyan hanyoyi wanda za a gina daga garin Inci zuwa garin Mankin. Yanzu haka dai ministocin guda biyu na manyan ayyuka Musta Genu Jimesi da kuma ministan bada kwangila Talba Mala sun rantaba hannu.
Za mu kammala shirin namu na wannan makon ne da jaridar Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda yanzu haka kungiyar nan ta Boko Haram take ci gaba da aikata anda yanzu haka dai suka hana makiyaya da manoma gudanar da harkokin su a jihar Arewa mai nisa. Kuma al'umman wannan bangaren suna kira ga gwamnati da su yi kokari na kawo musu dauki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Bi salam.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sama da shekara guda kenan da mutanen Lebanon suka yi bori akan tituna domin neman sauyi a harkokin siyasa da tattalin arziki da jama'a. Sun nuna gajiyawa game da rayuwa a cikin yanayi da ya taɓarɓare, kama daga tsadar rayuwa, lalacewar gine-gine, gurɓacewar ruwa, rashin wutar lantarki, yayin da shugabannin siyasan ƙasar suke azarta kansu kana suka ke gudanar da sauye-sauye da mutanen ke bukata. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi batun Lebanon a wani taron 'yan jarida a kwanan nan. Ya ce mutanen Lebanon sun bayyana ƙarar cewa suna buƙatar shugabannin siyasar ƙasarsu da cin hanci da rashayen musu katutu da suke mu'amala da ƙungiyar Hezbollah da su daina lalata musu ƙasa. A ranar 6 ga watan Nuwamba, Amurka ta ɗauki wani mataki na taimakawa mutanen Lebanon akan kira ga sauyi da kuma lissafi. Sashen kula da kadarorin kasashen waje a ma'aikatar Bital Malin Amurka ta yi takunkumi akan Gibran Basel, shugaban wata jam'iyyar Free Patriotic Movement, kanin tsohon jami'in kwamitin zartarwar gwamnatin Lebanon. Free Patriotic Movement wata jam'iyyar siyasa ce mai alaka da Hezbollah. An ayyana takunkumi akan Basel ne a ƙarƙashin dokan umarnin shugaban ƙasa mai lamba 13,818 wanda aka dora a kai kana aka aiwatar da dokar take haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa wanda ke auna masu cin hanci da rashawa da kuma take haƙƙin bal'adama a faɗin duniya. Sakatare Pompeo ya ce takunkumi da Amurka ta dora wa Basel ya biyo baya kana kuma ƙari ne akan dokar yaƙi da ta'addanci na kwanan nan ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa mai lamba 13,224 na tsofaffin jami'an Lebanon da suka hada da Yusuf Yanus da Ali Al-Hassan Khalil wanda suka sa son rai da buƙatar ƙungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran gaba fiye da rayuwar mutanen Lebanon. Ta hanyar waɗannan ayyukan cin hanci da rashawa, Basel ya kuma raunata tsarin mulki da ƙwarai, kana ya taimakawa tsarin cin hanci da rashawa da ya cutar da Lebanon ya kuma ƙarfafa ayyukan tashin hankali da Hezbollah ke yi. Sakataren harkokin waje Pompeo ya ce lokaci ya daɗe da yi da ya kamata shugabannin siyasar Lebanon su aje batun son kai a maimakon haka su yi wa mutanen Lebanon aiki. Ya ce suna son ƙasa mai 'yancin kai, suna buƙatar ƙasa mai cin gashin kanta, ba su son shugabannin siyasa da cin hanci da rashawa ya musu katutu da suka yi tsarin da ke ba su daman warwason dukiyar ƙasa suna yi wa ƙasar su sata. Suna son walwala, suna son ci gaba, suna son aikin yi. Waɗannan abubuwa ne kuma Amurka take so wa mutanen Lebanon, inji sakatare Pompeo. Kani ya ce takunkuman da muka dora wa tsohon ministan sun dace, za su kuma yi amfani matuka, lamarin da zai kusantar da mu da ranar nan da mutanen Lebanon za su samu abin da suke nema da ya cancance su. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.